gobe. Daga muryar Amurka a Washington DC. To jama'a barkanku da sake saduwa da ku a daidai wannan lokaci. Shirin yau da gobe kuke saurara daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Akan mitoci 25 da 31 da kuma 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma wasu tashoshin na zangon FM a Jamhuriyar Niger da suka hada da radio a amfani da sarauniya da kuma niya. A can kuma sai kasar Ghana kuma za a iya kama mu ta Alpha Radio. Za kuma iya jin mu tanar gizo a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Ni Zahra Aminu Fage zan gabatar da shirin. Ranar Alhamis, shirin yau da gobe na magana ne akan batutuwa da suka shafi kiwon lafiya. A yau 7 ga watan Satumba na shekarar 2023. Za mu magana ne akan ciwon shuga a yara. Ke masu sauraron mu a cikin shirin namu na yau, wakiliyar sashen Hausa ta zanta da ƙwararren likita akan wannan batu. Sannan kuma za mu ziyarci filin ƙwalamar mu, sai a gyara zama a kasance tare da shirin yau da gobe. Sauraron mu ba tare da bata lokaci ba, za mu kawo muku tattaunawar da wakiliyar sashen Hausa Binta Ibrahim ta yi da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Rigasa a jihar Kaduna.
Mai sauraro, barkanmu da sake saduwa da ku a cikin filin mu na yau da gobe. A yau muna tare da Dr. Tasiu Ibrahim, daraktan asibitin Sultan da ke Rigasa a cikin garin Kaduna. Dakta, barka da zuwa.
Barkanmu da kajiyarunta.
To likita, za mu so mu magana ne akan al'amari wanda ya shafi kiwon lafiya musamman ga kananan yara. Akwai ciwo wanda ake cewa ciwon suga, wanda aka fi sani, aka fi ganin ciwon a wurin manya, amma a halin yanzu ake cewa har kananan yara, jarirai ma ana iya gane cewa suna dauke da wannan ciwon. Shin me ye wannan ciwo na suga? Shin daidai yake da yanda ake ganin ciwon suga a manya?
To alhamdulillah, kamar yanda kuka dauko wannan maudu'i, mutane da yawa za su mamaki, a'a, ya za a ce ciwon suga a yara, wanda an fi alakanta shi da manyan ma waɗanda shekaru sun ja. To lalle, kamar yanda kika gabatar da shimfiɗa, ciwon suga ana samun shi tun daga jarirai, sabuwar haihuwa, har zuwa manya. Bai ware wani jinsi na mace ko namiji ba, kuma bai ware wani jinsi na tsarin shekaru tsakanin al'umma bil adama ba. Saboda haka, shi ciwon suga larura ce da take faruwa ta yanda sinadarin suga da muke ce ma glucose a turanci yakan hauhawa a jinin dan adam. Shi yanda Allah ya halitta dan adam, yana da takaita zangon komai a jikin shi, don haka komai ba a bari ya zarce yanda Allah ya halitta kenan. Shi ake kira homeostasis. Wannan tsari shi kan sa idan mutum ya sha ruwa da yawa, ko kuma ko da daddare ya sha tea haka da yawa, to zai ta tashi fitsari, saboda jiki ba zai dauki wannan zarcewa da mutum yayi na ruwan jiki ba. Haka a lokacin da kaman musulmai masu azumi, idan suka dau azumi da asuba, lokacin sahur sukan sha ruwa da yawa, wasu su tunanin ai sun taimaka ma kansu. To amma bayan sallar asuba zuwa safiya za su yi ta fitsari har sai wannan yawan ruwa ya daidaita. Zuwa yamma kuma sanda ruwan jiki ya ragu, za a ga cewa ba a yawan zuwa fitsari, domin bisa tsarin jiki yakan daidaita al'amari. So haka wannan al'amari yake a suga ta jiki, wanda ita wannan suga ta jiki ita ce kamar sinadarin da mutum ke amfani da shi wajen aiwatar da mu'amalar ta yau da kullum. Ba zan iya wannan magana ba matukar ba abinci a jikina, dan haka wanda yunwa ta kama shi tsawon lokaci kila yayi sati bai ci abinci ba za a gama kila an same shi baya iya ko magana baya iya tashi ya tafiya baya iya motsi ita siga ita ce sinadari da muke ce ma currency da mutum ke kashewa wajen yin mu'amala na jiki ya tafiya ya magana to ita kuma wannan siga tana da daidaito dan haka idan mutum ya ci abinci fiye da misali jiki zai ja iya wanda zai amfanar da shi ne sauran kuwa zai tafi ya fita a bayan gida dan haka zarce ma kima ba shi da tasiri to dan haka idan kuma wannan abinci ya shiga cikin jini to akwai sinadari da Bahaushe bai fassara wannan halitta ta pancreas ba Bahaushe ya fassara hanter ma'ana liver ya fassara sefa kaman spleen kenan da su koda da sauransu amma pancreas Bahaushe bai fassara ta ba dan haka wannan halitta ta pancreas wanda tana tattare wajen yan hanji ne ita take sakin wani sinadari da ake ce ma sinadarin insulin wannan sinadari na insulin shi kan taimaka wajen canza sugar jiki zuwa yanayi na ma'ajiya wannan siga ta jiki zuwa ma'ajiya tare da alaka da hanta ita ce za a aje a bangarorin tsoka da sauransu dan haka mutum da ke cin abinci zai ga tsokar shi na ginuwa na habaka wanda baya samun cin abinci ko yanayi na yunwa ko rashin lafiya za a ga yana ramewa tsokar jikin shi na karewa domin ba wannan ajiya to wannan sinadari na glucose akan canza shi ya koma ya zama glycogen da ake ajewa ciwon siga yakan wanzu ne a yanayin da wannan sinadari na jini na glucose ba a iya canza shi ko baya samun komuwa nau'in ma'ajiya na glycogen sai ya zama yayi yawa a cikin jini to yanda in yayi yawan nan shike samar da duk matsaloli da illoli da akan samu dan haka a zango na yara su ma akan samu wannan nau'in ciwon siga kuma a rarrabe-rarraben nau'in ciwon siga an yi rarrabe kashi biyu ne manya wanda muke ce ma type 1 diabetes da type 2 diabetes kuma duka waɗannan nau'i su ma ana samun su a yara type 1 diabetes nau'in farko kenan kashi na farko na ciwon siga shi gaba daya ana rashin wannan sinadari ne na insulin da ke taimakawa wajen canza sugar da ta shiga jini zuwa ma'ajiyar nau'i
daga wurin mahaifiyarsa kenan
daga halittar shi ta wannan pancreas akwai kwayoyin halitta a cikin wannan da ake ce ma wasu cells of beta cells so wannan islet cells of Langerhans din da ba a samar da su jiki yakan cinye su a yanayi da muke ce ma autoimmune disorders ma'ana jiki kan yi fada da jiki sai ya kashe waɗannan nau'in kwayoyin halitta to idan ya zama waɗannan kwayoyin halitta na da ba su samar da wannan sinadari na insulin sai ya zama shi sinadarin babu shi a jiki misali in za mu yi gwarin bayani a san da manomi kaka ta yi yaje girbin abinci ya kawo misali sai aka kawo buhunhuna cikin gida aka ajiye na masara to akwai buƙatar tunda ba za a dafe su lokaci ɗaya ba a shigar da su rumbu to waɗannan ma'aikata da za su ɗauki abinci su shigar rumbu su ne waɗannan kwatankwacin sinadarin insulin ɗin to a wannan type 1 ma'aikatan da za su ɗauka su shigar rumbu kwata-kwata babu su ma'ana ba wannan sinadari na insulin da zai ɗauki sugar da aka tatsa daga abinci ya shiga jini ya kai shi nau'i na ma'ajiya to babu wannan sinadari
to kenan dai likita dai daga jikin uwa ake samun matsalar kenan tunda an ce yaro daga jikin uwarsa yake tatsan abincin da zai ci
kina maganan wanda bai zo duniya ba
wanda bai zo duniya ba
eh wanda bai zo duniya ba zai iya samun sinadarai ya danganta da ita mahaifiyar kanta idan ba ta da ciwon siga wanda ke ciki ba lalle ya samu matsalar siga ba amma in tana da ciwon siga wanda ke ciki ma zai iya samun wannan matsala domin tun daga lokacin nau'in jininta da ke shiga zai rika zuwa mai da wannan matsala na cewa siga ta yi yawa wanda shi ma kuma in halittar shi lafiya kalau za ta samar da wannan sinadari na insulin sosai don haka waɗanda aka haife su yaran iyaye masu siga ko da ko lokacin juna biyu ne suka samu wannan matsala na siga domin akwai waɗanda muke ce ma suna fama da gestational diabetes mellitus wanda a zangon juna biyu ne matan suke samun ciwon siga to idan suka haifi yara yaran na samun matsala bayan an haife su daga haihuwa to sai mun kiyaye cewa lallai mahaifiyar na da siga, mu kula kada yaron ya shiga matsala ta rashin siga domin wannan sinadari da yake samarwa. Zangon wancan wadanda ba a haifa bane, amma shi bayan an haifi jariri zai iya samun ciwon siga kanshi domin ba shi da wancan sinadari na insulin. Bisa wannan halitta ta shi ta pancreas ba ta samar da wannan sinadari na insulin, wanda shine na kwatanta da cewa su ne leburorin da za su dauki hatsi da manomi ya kawo tsakar gida su shiga rumbu. To in ba wannan leburori zai zama abinci na tsakar gida, mu dauka tsakar gidan nan shine cikin jini, ba a iya kai shi nau'i na ma'ajiya ba. To wannan shine type 1 diabetes, rashin ma'aikatan da za su shigar da abinci ma'ajiya, ma'ana insulin da zai canza glucose ya kai shi nau'i na ma'ajiya zuwa glycogen. Type 2 nau'i na biyu shi kuma mu dauka akwai ma'aikatan ga sunan, amma kuma kofar rumbun a rufe take, an sa kwado an rufe, to koda sun je ba za su iya shigarwa ba domin kofa a rufe take. To wannan shine shi kuma type 2 diabetes nau'i na biyu na ciwon siga, wanda akwai sinadarin da zai shigar amma kuma kofar ba ta budewa, shi muke kira peripheral resistance. Jiki ya samar da kaushin baya karban canja nau'in suga zuwa nau'i na ma'ajiya, shine bambancin type 1 da type 2.
Ma'ana ba zai iya sarrafawa ba,
ba zai iya sarrafawa ba, jiki baya karba, duk da cewa ga sinadarin da zai shigar da shi, to sai ya zama jiki baya karba sarrafa a canza zuwa nau'i na ma'ajiya. Domin amfanin ajiyar shine a san da mutum ya ji yunwa kuma abinci baya nan, sai a rika dawo da wanda aka ajiye ana sarrafa shi ya dawo nau'in da za a yi amfani da shi. Mutum baya cin abinci lokaci ɗaya kawai ya ƙarar da shi, don haka sanda mutum ya ci abinci jiki na da tsarin da wannan rara da ba a lokacin za a yi amfani da shi ba, sai a kai shi nau'i na ma'ajiya. Mai ciwon siga ba shi da wannan tsari, shi yasa sigar ke hauhawa. Kuma duka wannan nau'i type 1 rashin sinadarin insulin domin wannan halitta ta pancreas ba ta samar da shi, ko kuma type 2 ga sinadarin insulin din amma kuma jiki baya karban shi ya ajiye.
Masu sauraro, har yanzu dai ana tare ne da sashen Hausa na muryar Amurka a cikin shirin Yau da Gobe. Za mu koma domin jin ci gaban tattaunawar.
To likita, kamar yadda kai bayani akan yadda ciwon yake, shi yake kawo ciwon?
Ainihi akwai dalilai daban-daban. Daga cikin dalilai shine akwai tasirin jibinta ta gado, wanda dangin shi akwai masu ciwon siga, akwai alhakin yiwuwar zai iya samun wannan nau'i na ciwon siga. Wannan musamman koda type 1 din koda type 2 din akwai tasirin gado a ciki. Sannan akwai tasiri na mu'amalar rayuwa, hatta ga waɗannan ɗan biyu masu kama ɗaya, mun lura idan akwai bambancin mu'amalar rayuwa, ɗaya na iya samun ciwon siga, ɗaya ba lalle ya samu ba. Ma'ana idan cimar ɗaya ta zama ba mai kyau ba, ya jibinci kaya na ƙwalama, kaya da suke abinda muke cewa refined sugar ko refined food, ma'ana waɗannan kaya na zamani, kayan shaye-shaye na gwangwani na roba da sauransu, abinci da an tartale shi ba datsa a ciki, duk suna da tasiri wajen samar da wannan larura ta siga. Sannan kila ɗayan yana motsa jiki, ɗayan baya motsa jiki, sai dai ya samu wuri ɗaya ya zauna. Duk irin waɗannan mu'amaloli na rayuwa sukan iya samar ma da ɗaya ciwon siga, ɗayan shi kuma da yake baya irin waɗannan mu'amaloli ya zama ba shi da ciwon siga. Ga yara su ma akwai irin wannan tasirin, shi yasa mu'amalar rayuwa na cima kamar yara da aka taso da su, misali in muka dauki wancan nau'i na biyu na type 2, akwai yaran nan da za a taso da su duk nau'in kayan kwalama, shaye-shaye, su sweet haka da sauransu, ya zama ana tadirka musu, kiga yara sun yi bula-bula, sun yi zama lukuta-lukuta haka, to waɗannan suna da hadarin su kamu da abinda muke cewa type 2 wancan nau'in siga, musamman in a dangi akwai irin wannan, yara za su iya kamuwa da wannan matsala.
To likita, akwai wani lokacin da zaka ga an haifi jariri, zaka ga an ce kilo 4.5 kilo 5 har fiye da
haka, dan haka shi ga uwa da take da ciwon siga, ai haihuwan yaro babba shi muke kira fetal macrosomia, ma'ana yaron cikin ta ya zama cewa ya zama kato, yana daga cikin hadarin uwa da take dauke da ciwon siga, wanda yana daga cikin dalilan da kan sa wani lokaci ma ba za ta iya haihuwa da kanta ba har sai an mata aiki. Duk waɗannan suna daga cikin dalilai. Sannan kasancewar shi yaron ya zo daga gare ta, hadarin ya kamu da ciwon siga ya karu ta jibinta ta gado, to duk waɗannan suna da daga cikin abubuwa da suke da tasiri. Banda rayuwa da gado, akwai bambance-bambance da muka gani a jinsi. Kusan in muka dauki ciwon siga a yara, misali in muka je irin kasashe su Amurka, ya fi shahara a tsakanin fararen fata, ya fi sauki kuma ga bakaken fata, ma'ana farare sun fi hadarin su kamu da ciwon siga ga jinsin yara, ga yara fiye da bakaken fata. Haka akwai bambanci tsakanin bangarori na duniya. Abinda aka lura shine akwai wannan tsakiyar duniya inda muke cewa Equatorial Region, akwai kuma ƙarshen saman duniya, tunda kaman a zagaye duniya take, to waɗanda ke nesa da wannan tsakiya sun fi hadarin su kamu da wannan cuta ta siga ga yara fiye da waɗanda ke kusa da wannan tsaka-tsaki.
Tuli ita wa menene alamomin da za a iya gani na cewa eh wannan yaro idan yana jariri an lura cewa yana da cutar?
To sai ya zama cewa an samu dacewa tsakanin uwa mai mai da hankali da kuma likita mai kaifin zargi, da domin sai likita ya dora zargi sosai musamman ga jariri wanda ba magana yake yi ba. Idan aka lura jariri yana yawan samun irin ko kuraje haka a jiki, hatta irin kurajen nan da ake samu wajen napkin dinsu, ya zama cewa jariri na samun wannan sosai, abun ya shahara, to za a dora zargin akwai siga, kuma a ga cewa duk pampers da ake sa mai, wannan kunzugu da ake sa ma jarirai, yana yawan jikewa ga shi kuma
ko wato yana yawan fitsari,
yana yawan jika shi ko da yaushe a jike yake, to alama ne na a dora zargin cewa lalle jaririn nan ko yaron nan yana fama da ciwon siga ga waɗannan kuraje. Sannan a ga ko yaro baya samun kuzarin kiba, duk daga mamaye yana ci yana sha, ko kuma ya ta nuna yawan bukatan shan ruwa haka, duk waɗannan aka lura da su, to za su dora zargin cewa abincika zai yi wa yana da siga. To shi ko da yaushe al'amari ne mai sauki, daga sanda aka yi awo na jini aka ga cewa lalle matakin siga ya hau, ga kuma waɗancan alamomi da aka lura da su, to lalle al'amari ya tabbata cewa wannan yaro yana dauke da ciwon siga.
To akwai bukatar cewa a ringa yin awon yara lokacin da suka haihu zuwa wani lokaci ko zuwa wani mataki na a tabbatar da cewa suna da ciwon siga?
Idan haka ma shi a tsari, in har akwai dalili da zai sa a kawo yaro asibiti, kusan duk asibitoci sun mai da cewa auna siga ta yaro kusan yana daga cikin abu na farko da daga an zo asibiti za a auna. Dan haka ma shi tunda ci gaba ya samar da yar karaman na'ura da ba sai an kama zari an tafi ɗakin awon jini ba, daga nan ma'aikatan farko, ma'aikatan jinya, ma'ana nurses, su da kansu suke auna siga su gani ta yaro, su rubuta domin likita ya tantance ta hau ko bata hau ba, domin koda ba tasirin hawan ba zai yi yaro ya rasa siga domin kila baya cin abinci, wanda hakan shi ma babban matsala ne.
To kowane larura akan ce in akwai cuta akwai maganinsa, likita ya za a iya tafiyar da yaro mai larura irin ta ciwon sigan nan?
Lamari na ciwon siga lamari ne da ya samu kyakkyawan kulawa a duniya da bincike, wanda kuma har zuwa gobe ba a daina ba. Magunguna akwai su, ya danganta da nau'in larurar sigar, musamman ga wanda ke fama da wancan zango na farko, ma'ana type 1 diabetes mellitus, dole ya zama cewa a cikin sinadarin maganin akwai wannan allura ta insulin, domin shi ne ba shi da shi a jini, wanda kuma yana buƙatar shi domin sarrafa wannan siga da take yin yawa zuwa nau'in ma'aji. Ana ba da tsarin bisa ga yanda shin abinci zai kasance, za kuma a samar da daidaito tsakanin yawan abincin da shi mara lafiyar nan yake ci da yawan ƙarfin alluran da za a yi mai, wanda hakan zai zama cewa mu'amala ta sa iyayen yaron sun fahimci yaya ƙarfin alluran, har ya kai ga matakin shi kanshi yaron in ya tasa zai iya ma kanshi awo, zai iya ma kanshi wannan allura da kankin kanshi, domin abu ne na kusan dindindin za a zauna ana yi, don haka dole ya zama yana ciki. Saboda haka wannan allura tana nan da kuma tsari na cin abinci. Haka ga wanda shi kuma nau'i ne na type 2 ɗin, idan yaro ya tasa akwai nau'i na magunguna da za a bada a asibiti domin ya zama an samar da cewa koda yaushe awo yana yin daidai. Bayan wannan akan bada shawarwari kan cimar abinci da kuma motsa jiki, waɗannan su ne abubuwa masu tasiri wajen kula da wannan larura.
Ana iya warkewa ga manyara tunda an ce da shi wannan ciwon suga ga manya, sai dai a ta kula da mai ciwon shi a yara, ana iya warkewa
kusan lamari in har ya tabbata cewa ciwon sugan ne, to kusan kula ne ake yi na zaman rayuwa gaba daya. Bunda nukan ce ma mutane dan su zama cikin hakuri, nukan alakanta ciwon siga da ciwon hawan jini da yunwa, kamar yanda Allah ya jarabci mutum cewa ita cutar yunwa tun daga haihuwa har a koma ga Allah za a ci gaba da cin abinci dan ai maganinta, in ba haka ba za a fada yanayi na yunwa, kuma ba a gajiyawa, kuma ana hakuri yau a ci abinci, gobe a ci, jibi ma a ci. To haka ake hakuri wajen kula da larurar siga da hawan jini, domin idan ba a kula din sai ya kai matakin da zai cutar da jiki, wanda hakan na iya salwantar da rayuwa. Hakuri ake a ci gaba da kulawa, wanda kila zangon da za a dauka wajen shan magani ko yin allura bai kai lokacin da za a bata wajen cin abinci ba, to saboda haka hakuri ake ana kulawa. Su ne abubuwan da akan duba, sannan kuma a bada shawarwari ga mu'amalar yaro, ga motsa jikin shi, da kiyaye tsaftar shi da lafiyar shi, da kuma gina mu'amala ta zuwa asibiti lokaci zuwa lokaci, ana aunawa, ana duba, ana ci gaba da bada shawarwari.
Shin yana yin abincin da muke ba yara, musamman su abubuwan zaki, su sweet din nan da sauransu, yana da wani alaka da ƙara haɓakan shi wannan ciwo a ƙananan yara?
Lallai a bincike ya ma nuna cewa yaran da aka shayar da su nau'in madara yana daga cikin abin da kan samar da ciwon siga ga su yara. Ma'ana an fi so kodayaushe ya zama nonon uwa shi ne abin da ake shayar da yara, musamman zangon wata shidan farko din nan da muke kira exclusive breastfeeding. Duk waɗanda ya zama an shigo musu da wasu nau'ika na abinci ko kuma wasu nau'ika na madara musamman na dabbobi, suna da tasiri, bincike ya tabbatar da haka, wajen samar musu da matsalar ciwon siga. To haka ga yara da suka taso, musamman waɗanda kila a dangi akwai teɓa, in ya zama cewa a dangi akwai teɓa kuma aka gina su akan cima wadda take tana da hadari, musamman zaki haka, musamman kayayyaki na kwalama wanda kuma kila ba sa wani dan motsa jiki haka, sai dai su dawo su zauna gida a kunna TV game shikenan, to waɗannan yara an ƙara musu hadarin su kamu da ciwon siga ko da nau'in farko type 1 ko kuma nau'i na biyu type 2.
Likita, da ƙarshe wani shawara za a ba wa su iyaye wanda abin suke ta ɗauke da wannan larura ta ciwon siga?
To alhamdulillah, akwai da shi abinda nukan ce shi ne mutum baya kin inda ya fito. To tunda ko mutum baya kin inda ya fito, idan mutum ya samu kanshi a zangon ƴan uwa da akwai hadarin wannan cuta, to tun farko ya kamata ya kiyaye ma kanshi, ya kiyaye ma iyalin shi, sai a canza abinda muke cewa behavioral modification na mu'amalar rayuwa, ya zama an kyautata cima, an kuma shigar da motsa jiki cikin al'amuran da ake yi na yau da kullum, domin hakan zai rage tasirin wanzuwar wannan larura tsakanin jinsin dangi. Wannan shine shawara ta ga al'umma.
mujalla. To masu sauraro, kafin mu karkare shirin namu, ga wakiliyar mu a Ghana, Hauwa Abdul Karim, Young Pioneer, a filin kwalamar mu tare da bakuwar da ta gayyato mana.
Wayo Allah tu.
Jama'a, a shirinmu na kwalama kuma Ajiya Zara Fatima, ba mu san abincin da yau za ta muna ba. Yau wani abinci zaki muna?
Gaskiya ina so abincin miya sosai. Na fi yadda fa abincin miya ya fi irin shinkafa shinkafan nan. So na best, another best food da ne miyan kwakwa. So miyan kwakwa na need fresh kwakwa na. Na need
da san mutanen ba kowa ya san ana daukan kwakwa ai miya ba. Kamar Najeriya haka, kwakwa ana ci.
Really?
Idan an dafa kwakwa sai a zama ana cin shi haka. Wani ma dan yin haka suke ci. Mu gane kawai muke daukan kwakwa mu cire mu yi miya da shi. So ya kamata ki mana shi yadda kowa ke duniya duka sai inda ake kwakwa.
Okay, so miyan kwakwa, kana ni yake miyan kwakwa na ne. Na sai ina need kwakwa. Farko let me list the ingredient. Ki need kwakwa, ki need nama dai. Kini, tomatoes, albasa, tankwa. Na so momoni. Ya suke ce momoni.
Momoni kifi mai wari ne.
Eh, kifi mai wari ne, amma ba wai wari bane, dadi ne. Shi sa farko ka dafa kwakwan nan. In ka dafa kwakwan nan yayi taushi, shi ka tace shi cikin yake kira soni.
Ruwa matati.
Matati, shi ka daka. In ka daka kwakwa na ka bari ka daka shi da kyau, in ka daka was kana daka wannan kana zubki naman ka kuma isa in ka daka ka kawe nan shi ka zo ka dama kwakwan nan, in ka dama shi da kyau shi ka tace, in ka tace
ka cire diyan
ka cire diyan nan, ka cire diyan nan guda 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 guda, in ka kawe shi ka dama shi da ganye shi ka dama shi da kyau ka sa ruwa ka dama kamar mashi bawon nan shi ka ji gefe shi ka tace shi su biyu ko su uku, in ka was naman ka na kan wutan nan.
Na fahimce ki, wato idan ka tace ka tabbatar ka cire kullun kwakon daga jikin
duka, ka cire kullun duka, sannan abinci da zai sauran na kwaka masu shi da annunka ka aje shi gefe, sannan ka duki ruwan ka tace, in ka tace shi ka kuma tace shi su biyu saboda su da yawan nan baka tace su akwai ni kasa baki baki da ke sauran kasa ya shiga cikin miyan ka ka ci kasa, isa ka tace shi kamar su uku shi ka zuba shi cikin naman ka da ke kan wuta kake zabke wannan shi ka zuba shi ciki, in ka zuba ka kare shi ka kawo tomatoes sun ka nan ka sa ka dibiya su kai ka wanke su fine ka dibiya su kai iya dafu shi ka cire ka nika shi ka kuma sa shi cikin miyan ka nan, isa was ina kan wutan nan in ka gan kamar in ya nuna ka ga man nan duka ya zo bisa ka miyan kwakwan ka ya yi ready kenan. Na'am.
Shi da me ake cin shi?
Shi kuma za ka yi ka ci shi da sukura. Ni na son sukura sosai. Za ka yi ka ci shi da sukura, za ka yi ka ci shi da tuwon shinkafa, za ka yi ka ci shi da tuwon gari, eba, amala, duka dai any swallow duka za ka yi ka ci miyan kwakwan ka da shi.
Jama'a masu sauraro, da haka muka kawo ƙarshen shirin namu a wannan lokaci, a madadin waɗanda kuka ji muryoyinsu da wadda ta daidaita mana sauti kuma ta haɗa shirin baki ɗayansa, da dukkanin abokan aiki da suka bada gudunmawa a cikin wannan shirin, ni Zahra Aminu Fage daga nan birnin Washington DC nake sallama da ku, ku huta lafiya.
Yau da gobe muryar Amurka ta